ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ونن يمتشي كما بركة مدى ساكي تعدوى ونن قولي من البركة ونن يني من البركة غانر جمعة شاشد قوات الرجب hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 yayin da yazo daidai da 18 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu na mako mako cikin tafsirin alqur'ani mai girma, a inda muke tafsirin suratul hashr, wanda kuma wannan shine majalisinmu na nawa, majalisinmu na uku a tafsirin wannan sura, inda za mu dawo daga kan aya ta 5, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha وليحيي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يبلغ رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبل السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله جليل العقاب.
Allah madaukakin sarki yace, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah. Ma qata'tum min linatin, ba ku datse wata dabinuwa ba, aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, ko kuma kuka kyale ta a tsaye akan saiwowinta, fa bi idhnillah, to da izinin Allah ne, wal yukhziyal fasiqina, kuma yayi haka domin ya tozarta fasikai. وما أفاء الله على رسوله منهم، كما أبند الله مدوكك سركي يباير نجنيمة أبسا من زنسا، منهم دجسو أهل الكتاب، فما أوجبتم عليه من خيل توب كزابر دوس دوا كيبا دو من سامر دوان أبوم، ولا ركاب قوة راقمة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، sai dai Allah shine yake badarin jayi ga manzanninsa a bisa wanda ya so. Wallahu ala kulli shay'in qadir, kuma Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, abinda Allah ya bayar na ganima bisa ga manzansa, min ahli alqura, daga mazauna alqaryatai, falillahi, to wannan kaso ne na Allah, walil rasuli, da manzansa, walidil qurba, da makusanta, wal yatama, da marayu wal masakin, da mabukata, wabni sabili, da matafiyi, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, domin kada ya zama ko kada ta zama dukiya mai kai kawo tsakanin masu wadata daga cikinku. Wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu, abinda manzo ya zo muku da shi, fakhudhuhu, to ku kankame shi, wama nahakum anhu, abinda kuma ya hana ku fantaho, to ku hanu. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab, kuma ku ji tsoron Allah, lalle Allah mai tsananin ukuba ne. Idan ba a manta ba, wannan sura kamar yadda muka faɗa tana magana akan Banu Nadir, kissar Banu Nadir, Yahudawa waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin kitififi da makirci na za su kashe shi. Daga baya Allah maɗaukakin sarki ya tona musu asiri. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, to ba su da gurbin zama a garin Madina, lalle ilallah su tashi su bar garin Madina. Bayan an yi musu ƙawanya na 'yan kwanaki kamar kwana hudu, da farko da sun kafe, sun cije, sun ce ba za su fita ba, saboda munafukan Madina sun zuga su, sun ce da su kada su yarda su fita, su tsaya su yi turjiya, idan har yaƙi ya kama to su za su taimaka musu. Da ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su kwana goma su kwashi abin da raƙumansu ko dabbobinsu za su iya kwasa na kayayyakinsu su fita, ya ba su kwana goma ba su yi wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ƙawanya, shi da ainihin sahabbansa. Daga ƙarshe suka yarda, suka miƙa wuya, suka saduda, suka yi saranda, suka ce za su bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To a wannan lokacin abinda ya faru shi ne wannan kissa take, wannan sura take gaya mana. Allah ya ce, ma qata'tum min lidatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. A wannan lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, lokacin da aka yi ma waɗannan Yahudawa Banu Nadir ƙawanya, to ya kasance sun shiga garuruwansu ko unguwanninsu sun ainihin rufe ganuwa, babu inda za a shiga. Sannan gonakinsu kuma suna bayan garuruwan nasu ko bayan ainihin unguwanninsu, to gonakin nan kuma na dabino ne. To saboda haka musulmi sai suka rika datse wannan dabino, suna sassare su, wasu kuma ainihin ba su sare ba, wato aka sare wasu daga cikin dabinai aka bar wasu. To an ce wasu sun yi haka da izinin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu malamai suka ce a'a, ba su samu izini daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ba. Amma daga baya shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ya faru, amma bai nuna inkari ba ko ya ce a daina wato datsa waɗannan dabinai. An ce musulmi sun yi wannan ne domin su ƙara faɗaɗa sansaninsu, saboda suna da buƙatar gurin da sojojin musulmi za su yi sansani, ga kuma da dabinai duk sun cika gurin. To shi ne suka daddatse wasu daga ciki, ko kuma sun yi haka ne domin su ƙara razana Banu Nadir, a yayin da abokan gaba suka ga cewa ana ainihin salwantar musu da dukiyar da suka fi tunkawo da ita. Babu shakka wannan watakila zai sa su saduda, su saranda, su ce to za su miƙa wuya. To shi yasa musulmi suka yi wannan. Wato musulmi sun yi wannan ne don maslaha, ba don ainihin ɓata dukiya ba, sun yi ne imma dai domin su samar wa da kansu isasshen mahalli wanda zai isa sojojin da suke wurin, ko kuma a sun yi haka ne domin su razana, su tsorata abokin gaba wanda ya kafe, ya cije, ya yi taurin kai, su ɓata masa dukiya. Wannan ɓata dukiyar tasa, dukiyar da yake tunkaho da ita, za ta sa shi ya yi saranda, ya dawo ya miƙa wuya. Saboda haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale su sun yi wannan saboda maslaha, ba wai don a ɓata dukiya ba. Kadan ba haka ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake yin umarni idan mayaƙa za su fita, akan cewa kada su ainihin lalata amfanin gona kada su ainihin su daddatse bishiyoyi ko sare bishiyoyi. Annabi yana hana sahabbansa in za su fita yaƙi suka shiga gari ko suka ci gari da yaƙi su yi wannan. To amma a yanzu ana tsakiyar yaƙi ne, domin waɗancan sun ja dada sun rufe ainihin ƙofofin unguwanninsu babu mai shiga, Annabi kuma yana buƙatar sai sun fita. To kaga akwai maslaha a nan a yi dukkan irin a ɗau dukkan irin matakan da ya kamata a ɗauka na a ga cewa sun dawo sun miƙa wuya sun sallama kansu. Wanda daga cikin matakan da musulmi suka ga ya kamata su ɗauka irin wannan matsayi shi da su riƙa datse waɗannan dabinai waɗanda su suke tunkaho da su. An ce a lokacin an datse dabino guda shida a bishiyar dabinai guda shida, wasu kuma malamai suka ce a'a abinda aka datse ma bai wuce biyu ba. To a lokacin da musulmi suka yi wannan, daga baya yahudawa sai suka shirye cewa to kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke cewa ba kai kana riya cewa kai annabi bane kuma ka zo domin ka kawo gyara? To yana daga cikin gyaran da za ka kawo a dinga lalata dukiya har ana daddatse ana sassara dabilai? Suke ƙoƙarin su aibantawa annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan aiki da sahabbai suka yi. To shine wannan aya ta sauka domin ta nuna musu cewa abinda aka yi maslaha ce ta sa aka yi, sannan kuma izini ne daga Allah, ba wai an yi haka bane dan kawai salam barna kawai ayi barna a ji dadi, a'a maslaha ce ta sa aka yi kuma Allah shi ya bada izini. Shi yasa yace fa bi iznillahi wa li yukhzi al fasiqin, fa bi iznillahi, wannan bayanin sababin da yasa aka yi kenan. Allah ya ba su izini domin izinin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai bayar kamar Allah ne ya bayar. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah, wanda duk yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya tamkar yayi wa Allah ne. To saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani bai nuna ainihin damuwarsa da abin da aka yi ba. To wannan daidai yake da Allah madaukakin sarki ya bada izini, shi yasa Allah ya ce fa bi iznillahi. Don haka aka faɗi sababin da yasa sahabbai suka yi wannan, sannan kuma aka faɗi illar da ta sa suka yi, wato dalilin da yasa suka yi shine wal yukhzi al fasiqin, domin a ainihin wulaƙanta ko Ubangiji ya wulaƙanta fasikai. A nan sai aka fito da ainihin sifar su waɗannan Yahudawa ƙarara, aka ce da su fasikai, ba a yi amfani da zamiri ba a ce wani yukhziyahum, ba a ce hum ba sai aka ce wani yukhziyal fasikin. Ba don komai bai sa aka fito da wannan sifa ta fasikanci ƙarara, domin a nuna maka cewa Yahudawan nan fasikai ne, kuma abin da suka yi na fasikanci shi ya jawo musu duk abin da ya faru gare su, ya faru gare su kuma ya faru ga dukiyarsu. Don haka dukkan wanda zai yi fasikanci ya yi wa Allah madaukakin sarki kangara da taurin kai, babu shakka irin abin da ya samu Yahudawan nan shi ma zai iya faruwa gare shi. Saboda haka ne aka fito da wannan sifa ƙarara, aka ce wal yukhzi al fasikin. To shine Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bayani ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama ajrastum alayhi min khaylin wala rikab. To abinda Allah madaukakin sarki ya bayar na dukiya ta ganima ga manzansa, minhum, wannan zamiri yana komawa ga su ahlul kitabi, waɗancan da Allah madaukakin sarki ya faɗa a baya, wanda su ne kuma banun nadir a wannan sura, allazina kafaru min ahlul kitabi, da Allah ya faɗa a can wanda muka ce su ne banun nadir. To Allah yake cewa abinda ya bayar na ganima ga manzo sallallahu alaihi wasallama, minhum, daga su waɗannan ahlul kitabi, fama aujabtum alaihi min khailin wala rikab. To ba ku zaburar da wasu dawakai ba domin samar da wannan abun, haka nan ba ku zaburar da wasu raƙuma ba. Wato wata dukiya ce da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ta ɓagwas ta ruwan sanyi, ba tare da an yi amfani ainihin da dawakai ba ko an yi amfani da raƙuma an kai hare-hare. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ba a kan ababen hawa ma suke ba, a ƙafafuwansu suke, domin abin duk a cikin garin Madina ne ya faru. Annabi sun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita sun tafi da ƙafafuwansu har unguwannin waɗannan Yahudawa, sannan suka yi musu ƙofar rago. Babu wani doki da aka zaburar domin wannan samar da wannan ganima, haka nan babu wani raƙumi wanda shi ma aka wahalar da shi domin samar da wannan ganima, haka Allah madaukakin sarki ya samar da ita. domin abinda ake cewa alfai'u alfai'u a lugha a istilahi na shari'a ana nufin shine abinda Allah madaukakin sarki zai bawa mayaka ba tare da sun yaki ba, abinda runduna ta mayaka za su samu na kayayyaki na makiyansu. Kalmar fai'u ta ainihin tafi kalmar ganima gamewa a harshen Larabci, da aka ce al-ganima shine abinda aka samu daga abokin gaba ta hanyar fafatawa, an yi karan batta, an tada kura, sannan aka samu abinda aka samu na dukiyarsa, to wannan shi ake cewa ganima. Amma shi al-fai'u shine abinda za a samu sawa'un an kara ko ba a kara ba, wato in aka ce al-fai'u an samu wata dukiya daga abokin gaba ta kowace hanya aka same ta, sawa'un an same ta ne ta hanyar karawa ko ko a'a ba a kara ba, kawai suka aka yi sulhu suka saduda suka ainihin miƙa wuya suka fita suka bar gari suka bar ainihin wannan dukiyar, ko kuma a'a a hanya kafin ma a je garin irin abubuwan da suke da su na dukiya kamar dabbobin sun a hanya aka tsuntsunta, to wannan duk ana kiran shi alfai'u. Saboda haka duk abin da ya shigo hannun musulmi bi qitalin aw biduni qital shi ake cewa alfai'u. To anan Allah madaukakin sarki yana sifanta shi wannan fai'u din, wannan dukiya da ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama, yace an ba da ita ne ba ta hanyar yaki ba, domin ba a zaburar da wani doki ba, ba a kuma zaburar da wani raƙumi ba wajen samunta. Saboda haka Allah ya bawa manzansa wannan abu. To anan Allah madaukakin sarki yana nuna wa musulmi cewa wannan dukiya ta Banu Nadir, Yahudawan Banu Nadir sun same ta ne haka nan da ikon Ubangiji, shi ya ga dama ya ba su, tare da cewa da farko tsammani suke yi Banu Nadir din nan babu wanda ya isa ya kan musu, ba wanda zai iya da su, ba wanda zai iya fitar da su, ma zanantum an yakhruju, ba kwa tsammanin za ku iya fita daga cikin garu daga cikin unguwanninsu, saboda irin abin da suke da shi na miyagun makamai, saboda irin ainihin abin da suke da shi na tanadi da kuma ganuwa da suka yi suka kewaye unguwanninsu, waɗanda ba ku da damar da za ku iya keta wannan da ganuwa har ku kai musu hare-hare. To amma sai gashi Allah madaukakin sarki cikin ruwan sanyi ya ba ku wannan nasara din. To haka Ubangiji yake yin al'amarinsa a kodayaushe. A lokacin da mutanen Afghanistan suka fara karawa da sojojin tarayyar Soviet, ana ganin tarayyar Soviet a wannan lokaci ita ce ƙasa ta biyu wadda ta fi kowace ƙarfi a duniya. Dukkan ƙasar da aka ambata mata tarayyar Soviet ta fuskar yaƙi, ta fuskar ainihin hare-hare da makamai, to wannan zai kaɗa ma ita wannan ƙasa hanta. Za a ji ana jin tsoronsu, ana ganin sun mallaki abinda babu wata ƙasa da ta mallaka a duniya. Saboda haka shugabannin ƙasa gaba ɗaya tsoron suke ji. To amma lokacin da suka tsunduma cikin ainihin ƙasar Afghanistan, suka yi ƙoƙarin su bawa wannan mugun ainihin shugaba Najibullah ko Najibul Shaitan su ba shi kariya, su tabbatar da shi akan kujeran mulkinsa, sannan shi kuma ya ci gaba da mulki irin na gurguzu, mulkin da za a shimfiɗa aƙidar babu Allah, mulkin da zai shimfiɗa aƙidar ba ruwan Allah, mulkin da zai shimfiɗa aƙidar fitsara da tsageranci. To lokacin da mutanen Afghanistan suka ce ba a isa ba, suka zaɗa mara, suka koma bayan gari, suka ce sai sun ga ƙarshen wannan gwamnati ta Najibullah. A wannan lokaci tarayyar Soviet, tunda ita ce take aiki da mulkin gurguzu, saboda haka suka ce ba za su kawo masa agaji, su kawo masa ɗauki, domin su ba shi kariya kada ainihin ɗan tawaye na Afghanistan ainihin su fi ƙarfinsa. Don haka aka turo masa sojoji. Kuma kun san ƙasar Afghanistan ita ce ƙasar da ba a yi mata mulkin mallaka ba. Duk irin kutse na 'yan mulkin mallaka ƙasashen yamma kasa shiga Afghanistan suka yi. Babu irin yunƙuri da turawan Ingila ba su yi ba, tunda suna ga sun mamaye India, sun mamaye Pakistan, sun lokacin ma suna ƙasa ɗaya tsohuwar India ta da, suna ga sun mamaye ta, kuma ga tana makotaka da Afghanistan. saboda haka suna ganin Afghanistan din ma za su iya cinye ta. To lokacin da suka sa kai ba su ji da dadi ba, saboda haka dole suka janye. Afghanistan ita ce kasar da ba a taba yi mata mulkin mallaka ba, an gwada a yi din amma ba a yi nasara ba. Saboda haka mutane ne waɗanda suna da dagewa da tirjiya da cijewa, kuma mutane ne waɗanda ba su yarda su miƙa kansu da wuri. Saboda haka lokacin da tarayyar Soviet ta ce sai an yi musu mulkin gurguzu ko kuma ainihin tsarin gurguzu ko sun ki ko sun so, suka fito suka ja daga duk ƙasar gaba ɗaya aka yi wa ainihin shi Najibullahi tawaye an banna sojojinsa da suka tsaya tare da shi. Saboda haka a wannan lokaci babu wani wanda yake tsammani a duniya cewa za a wayi gari sojojin Rasha su fita a guje suna yadda hulunansu da makamansu. Sai da wannan abu ya faru, sai gashi Allah maɗaukakin sarki bayan shekaru da aka yi ana fafatawa tsakankanin duwatsu, Allah ya bawa ainihin mutanen Afghanistan nasara. To haka a ko'ina yanzu a Iraki babu wanda yake zaton cewa Amerika za ta yi tunanin fita daga Iraki a cikin ɗan shekaru kaɗan. To amma gashi yanzu duk gaba ɗaya Amerikawa da 'yan siyasansu da ainihin farar hularsu gaba ɗaya so suke su ga an fita daga cikin ƙasar Iraki. Ƙasar Iraki ɗin nan ta zama musu ƙaburbura. Duk wanda aka ce za a kai shi ƙasar Iraki yaƙi daga cikin Amerikawa, to danginsa za su haɗu a yi ta kuka domin abin da ake tsammani ya tafi kenan. Haɗuwa za a yi ta kuka, ana yi wa ainihin iyayensa da danginsa da matarsa da 'ya'yansa jaji cewa ɗanki ya shiga cikin wani bala'i domin za a kai shi Iraki. Saboda haka 'yan alƙa'ida a can za su tafi da kansu. Saboda haka sai zama musu, sai ainihin ƙasar ta zama musu tashin hankali. Sojojin da suka riƙa kashe kansu cikin sojojin Amerika, wato suna da yawa ƙwarai da gaske, waɗanda suka riƙa yi wa kansu allura su mutu, saboda suna ganin gara su mutu wannan ya fi sauƙi akan a bar su a wannan ƙasa su ci gaba da yaƙi. Banda waɗanda suka haukace aka dawo da su gida a haukace, ƙarshe aka tafi da su gidan mahaukata, suna nan su ma da yawa. Babu wanda yake tsammanin cewa Amerika za ta gamu da irin wannan tirjiya, musamman a karan farko lokacin da suka zo shiga. A wannan lokaci a binnan mabiya aƙida shi'a sun karye su hannu biyu, limamansu, limaman shi'a da manya-manyan raunansu sun yi ta rungumar ainihin sojojin Amerikawa, suna kai musu ainihin maraba lale-lale. Saboda haka sojojin Amerika abinda suka yi tsammani duk Iraki za ta zama furanni ne, ko ina suka je za su samu an zuba musu furanni, an sa musu, an shimfiɗa musu ainihin jan kafet domin su taka. Ashe ba su sani ba jininsu shi zai zama jan kafet ɗin. To kaga yanzu duk wani wanda yake so ainihin ya ci zaɓe a Amerika cewa yake zai dawo da sojojin Amerikawa gida, to sai mutane su ta masa tafi ana son shi. Wannan Barack Obama ai abin da yake ta faɗa kenan, saboda haka kowa yana son shi. Saboda ya ce zai dawo da sojojin da Bush ya kai ake ta karkashe su a Iraki, zai dawo da su gida. To irin wannan abin da musulmi za su samu a ɓagwas a yayin da ba sa tsammani daga maƙiyi, daga abokin gaba, shi ake cewa alfai'u. To a nan Allah maɗaukakin sarki yana nuna wa musulmi cewa haka ya yi sha'aninsa, kamar yadda ya ce wakafallahu lmuminina alqital, ubangiji ya ɗauke wa muminai ainihin nauyin yaƙi. Saboda haka kamar a nan yayin da musulmi suke yin tambaya suna cewa to yanzu wannan dukiya da aka samu ba irin dukiyar da aka samu ba ne lokacin yaƙin Badar. Lokacin yaƙin Badar an fafata har ma an kashe kaɗan daga cikin musulmi. Saboda haka a wannan lokacin an tada ƙura kafin a samu ganimar Badar. To amma ita wannan ganima ta Banu Nadir da aka samu bayan shekara biyu da yaƙin Badar ita ba a fafata ba. To yaya za a yi kasanta? Za a kasa ta ne tsakanin mayaƙa, wato za a kasa 4/5 na wannan dukiya tsakanin mayaƙa kamar yadda aka yi a lokacin da aka samu dukiyar ganima ta Badar, ko kuma a'a ita ya za a yi rabanta ne? To shine Allah yake nuna musu, yake musu ishara cewa wannan ba haƙƙinku bane ku tambayi ya za a kasa ta, domin ba ku kuka yi yaƙi kuka fafata wajen samu ta ba. Shine fama awjabtum alaihi min khailin wala rika, ba ku kuka fafata kuka zaburar da dawakanku ba, kuka zaburar da raƙumanku wajen samar da wannan ganima ba, a'a wannan wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya bawa manzansa ni'ima daga wajensa, kauta daga wajensa, ba tare da wahala ba, ba tare da tada kura ba. Abinda ake kira al-ijaf, da Allah ya ce fama aujaftum, abinda ake kira al-ijaf nau'un min sayril khayl, wani nau'i ne na tafiyar dawakai, tafiya da gaggawa domin kai hari, shi ake kira al-ijaf da larabci. Ar-rikab kuma suna ne, ismu jam'in ne, ana nufin raquma duk a waɗanda ake hawa. Allah yana cewa ba ku kai hari da dawakai ba, ba ku kuma kai hari da raquma ba. Allah ya ce walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, sai dai kuma Allah yana bada rinjaye, yana bada galaba ga manzanninsa bisa ga wanda ya so, don ya ƙara nuna musu cewa abin nan ba hararensu ne yasa aka same su ba, a'a, dukiya ce da aka same ta ta hanyar Ubangiji ya ba wa manzansa nasara. Saboda haka kenan manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta da wannan dukiya. Wato kamar Allah yana cewa Ubangiji bai dora ku ba ku a kansu, ya dora manzansa ne a kansu. Ma sallatakumullahu alaihim walakin sallata rasulahu alaihim. To Ubangiji da ya ce walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, ta fuskar arabiya akwai ijazu hazzin wanda malaman balaga suke faɗa, an taƙaita maganar ta hanyar share wata jumla wacce kowa zai iya fahimta ta daga ainihin jerin gwanan kalmomin da aka yi amfani da su, domin yadda takadirin maganar take walakin Allah sallata alaihim rasulahu sallallahu alaihi wa sallama wallahu yusallitu rusulahu ala man yasha. Wato Allah madaukakin sarki shi ya dora manzansa akan su. Wato abinda kuka samu na ganima ko na dukiyar fai'i Allah ya bawa manzansa, to ba ku kai wasu harahare da dawakan ku ba, kuma ba ku kai wasu harahare da raquman ku ba, Allah ne ya dora manzansa akan su, kuma Allah yana dora manzanninsa akan wanda ya so. Allah ya ce akan wanda ya so, ala man yasha, domin ya kunshi waɗanda suke mayaka da waɗanda ba mayaka ba. Ubangiji yana dora ya bada galaba akan manzanninsa, ya bada galaba ga manzanninsa akan waɗanda suke mayaka da za su fito da niyyar yakarsa, da ma waɗanda ba mayaka ba, idan suka ce za su ja da Annabi sallallahu alaihi wasallama, to Allah yana dora manzansa a kansu. Saboda haka ma'anar aya kenan, abinda Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa, ya ba shi ne ta hanyar galaba da Ubangiji ya ba shi a kan waɗannan Yahudawa da jefa tsoro da razana a cikin zukatansu, domin daman haka Allah yake yi, yana dora manzanninsa a kan wanda ya so. Saboda haka kamar Ubangiji ya ce ba ku da haƙƙi ku yi tambaya ku ce yaya za a yi da wannan dukiya, haƙƙin wannan dukiya dukiya ce ta Ubangiji, manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne zai yi tasarrufi cikinta, shi ainihin zai karkasa ta ya gudanar da ita yadda yake so. Saboda haka kaga wannan ayar kenan tana bayanin abin da ya faru na raba dukiyar Banu Nadir, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo wannan dukiya da aka samu daga wacce Banu Nadir, Yahudawan Banu Nadir suka bari, bai raba wa sojojin da suka je suka yi ma wannan unguwa kofar rago ba, ba su kadai ya rabawa ba, ya rabawa muhajiruna, ya bawa wasu daga cikin muhajiruna, sawa'un waɗanda suka je yaƙin ko wanda ba su je ba, ya ba su, domin kamar yadda kuka sani waɗanda suka yi hijira daga Makka sun bar dukiyoyinsu a can, kafirai sun yi rubda ciki a kansu. Saboda haka sun zo Madina fuqara, wasu daga cikin su manyan masu kuɗi ne irin su Abdurrahman ibn Auf, irin su Sayyidina Abubakar, manyan masu kuɗi ne irin su Usman ibn Affan, amma Quraishawa a Makka sun kwace dukiyoyinsu gaba daya, sun yi rubda ciki akan kadarorinsu. Haka suka zo Madina ba tare da komai ba, illa yardar Ubangiji kawai, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, wannan kawai ya kawo su Madina. Waye zai iya yin haka a yanzu? Ya tattara dukiyarsa gaba daya ya bari, saboda kawai ya yarda da cewa Allah shi kadai za a bauta wa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za a an tsanta wa da'a ya bar zuciyarsa ya dawo fakiri fitif talaka fitif ka duba tafiyar nan ta mutu sunna fa wasu masu kudin fa ba sa yadda ai tafiyar sunna da su don gani suke tafiyar sunna nan akwai wahala kuma bayan wahalar ta zaka bata da manya da yawa to kuma in ka bata da manya da yawa harkar kasuwancin ka ba mamaki ta samu tasgaro sai ga da dama daga cikin su suna wato har ma ba sa son su gansu sun tsaya da wani ahlus sunna tsoro suke ji wai kar harkar kasuwancin su ta samu matsala ko wani daga cikin shugabanni waɗanda suke ganin yana mulki kuma shi wannan shugaba ka ta fara dan bid'a ne wataƙila zai zama musu matsala a cikin harkar kasuwancin sai kaga suna gujewa sunna ba sa so a gansu wanda kuma suka yi ƙarfin imani su ne wanda idan za su zo gurin sunna din za su shige cikin duhu ba su fito inda haske zai haska su ba baka ma ganshi ba to amma ka duba waɗancan na farko ba abin da ya dame su suka ce ba maganar dukiya ba ce ku riƙe ba haka Suhaibur Rumi yayi ba kafirai suka ce sai dai in za ka ban mana dukiyarka yace dukiya dai in na kyale muku dukiyata za ku bani in yi hijira in bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina suka ce kwarai kuwa bar mana dukiyarka gani yace to ku je na bar muku ku je guri kaza a cikin gidana suna nan na tara su ku je ku kwata saboda haka suka je suna ta rububiyya za su kwashe dukiyar su kuma ya kama hanya ya nufo Madina annabi sallallahu alaihi wasallam na ganin shi yace rabihal bay'u aza yahya cinikin da kai tsakaninka da ubangiji ka zaba Allah da manzansa akan dukiyarka wannan ciniki yayi riba wannan ita ce riba ta hakika to saboda haka muhajiruna da dama sun yi hijira sun bar dukiyar su a Madina a Makka kafirai sun kwashi saboda haka sun dawo ba su da abin hannunsu kuma kun san abin da yafi komai daci da rashin dadi a ce mutum ya dandani wadata ya dandani jin dadi kuma ya dawo talaka saboda haka suka zo sai muhajiruna ne suke ainihin raba dukiyar su suna san musu wasu ba su ainihin gonaki domin su yi nema wasu kai su kasuwa al-ansar kai mutanen Madina al-ansar domin su ba su ainihin dukiya su je su kasuwa su yi kasuwanci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu wannan dukiya tunda wannan dukiya babu wanda ya sha wahala wajen samar da ita don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya mallaka wannan dukiya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya yi tasarrufi a cikinta yadda ya ga dama don haka sai ya raba wa muhajiruna gaba daya muhajiruna waɗanda suka je wannan yakin da ma wanda ba su je ba cikin al-ansar wato mutanen Madina mutum uku katal aka bawa su ma saboda tsananin bukatun su da tsananin talauci daga ciki akwai ainihin Abu Dujana da kuma Sahal ibn Hunayf da Al-Harith ibn Simma su ne aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su sannan takobin Abul Tuqayq wani babban shugaba daga cikin shugabannin Yahudawa annabi ya danka shi ga Sa'ad ibn Mu'adh to annabi haka yayi ijtihadi ya sarrafa wannan dukiya ta Banu Najir da aka samu to idan har wannan ayat ta sauka ne bayan an raba wannan dukiya ta Banu Najir to kenan kamar Allah madaukakin sarki a wannan aya yana bayanin cewa abinda manzon Allah yayi daidai yayi wato idan ayat ta sauka bayan raban ne kamar Allah yana cewa wannan rabon da manzon Allah yayi daidai yayi ubangiji ne ya umarce shi da shi ya sa masa wannan haƙƙin a hannunsa idan kuma wannan ayat ta sauka ne kafin a raba to kenan kamar tana gaya musu cewa ga yadda za a raba kamar tambayar da suke yi suna tambaya cewa ita ma wannan dukiya za a kasa ta gida biyar ne kamar yanda ake kasa ganima kun san ganima idan aka samu ta to za a kasa ta gida biyar kaso hudu za a raba wa mayaka wanda yake akan doki za a bashi kashi biyu wanda kuma yake ainihin akan kafa shi kuma yana da kaso daya bayan an karkasa wannan kaso hudu bisa biyar to sai kuma kaso daya daga wanda ya rage shi kuma za a kasa shi ma gida biyar wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anfal wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in فعن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وانا ايه تكي نونا شي واتو شي ما كشي بير كشي نبير دين تو شي ما ذا اكسا شي غدا بير كسو نا فرقو نا الله ني دا منزنسا ان انتي نا الله دا منزنسا كاغا دون منزو سي زي ريكي كينان saboda haka shine zai ainihin shi daga ciki ya ciyar da iyalinsa tunda shi baya cin zakka. Walizil qurba sai kuma dangin sa wadanda su ba aka haramta musu cin zakka. To tunda an haramta musu cin zakka za a ba wasu talakawa, su ma a cikin su kuma akwai talakawa, sai Allah ya ce to wannan kaso kuma daya daga cikin biyar wanda za a kasa kaso na biyar daga cikin ganima, to su ma suna da kaso daya. Sura walizil qurba, sannan waliyat kaso daya, waliyata ma sannan kaso na hudu, wal masakin sannan kaso na biyar, wabn as-sabil. To haka ake raba ganima. To shine anan kamar da suka tambaya, wannan ma za a raba gida biyar ne ya rasulullahi, a bamu kaso hudu, sauran kaso guda kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran miskilai su rike. Shine Allah ya nuna masa cewa a'a ba haka ake yi ba, ga yadda za a raba. Saboda haka wannan aya tana nuna cewa ga yadda za a yi da wannan kuɗi da aka samu, kowannen dukiya da aka samu. Ibn al-Arabi a cikin tafsirinsa yana cewa babu saɓani tsakankanin malamai cewa wannan ayar da muka karanta wa ma'afa Allahu ala rasulihi ta keɓanta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai sarrafa wannan dukiya yadda ya ga dama. To kuma haka ake yi da dukiyar fai'u, kamar yadda za mu yi bayani a aya ta gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar dukiya daban-daban wacce aka samu ta irin wannan hanya, ta irin wannan salo, ba tare da an yi wahala ba. Wanda ya barta ake ciyar da iyalinsa daga ciki, sannan kuma ake ciyar da alƙaraba na manzo sallallahu alaihi wasallama, sannan da miskinai da marayu da matafiya lokacin da guzuri ya yanke musu. To shine Allah ya ci gaba da cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, abinda Allah ya bawa manzansa na dukiya, min ahli alqura daga mazaunata alqaryatai, falillahi, to wannan na Allah ne, walil rasuli da manzansa, walizil qurba da ma'abota kusanci ga manzo sallallahu alaihi wasallama, walyatama da marayu, wal masakin da miskinai, wal misabil da matafi, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, domin kada dukiya ta zama mai kaikawo tana kewayawa tsakanin masu wadata daga cikinku. Da dama daga cikin malamai na tafsiri abinda suke cewa wannan aya zaman kanta take, wato anan akwai al-istinaful ibtida'i, Ubangiji ya fara sabuwar magana ce, ana so a yi bayanin wani hukunci ba hukuncin da ayar da ta gabata ta kunsa ba. Ayar da ta gabata tana maganar dukiyar da aka samu daga banun nadir, ga yadda abin yake. Wannan kuma ayar tana magana ne akan wata dukiyar da za a samu ba daga banun nadir ba, wacce za a samu min ahlil qura. Saboda haka ayoyin ne guda biyu, kowace tana ɗauke da wani hukunci wanda ba shi ƴar uwarta take ɗauke da shi ba. Wannan shi ne ƙauli na Imamu Malik da kuma malaman Al-Hanafiya. Sun sanya ayar farko tana magana akan dukiyar banun nadir kawai, aya ta biyu kuma tana magana akan duk wani fai'i da za a samu ta hanyar buɗe wata alƙarya bayan yaƙin banun nadir, kamar abin da ya faru a shekara ta biyar na ainihin yaƙi da banu Qurayza, yahudawan banu Qurayza, da irin abin da aka samu na ganima ta hanyar wannan yaƙin, da kuma abin da aka samu a Fadak, wato a Khaybar, na ainihin gonaki a shekara ta bakwai. To wannan ayar ita kuma tana bayanin waɗanda za a raba ma wannan. Saboda haka waɗanda suka je da runduna a wannan guri aka samu wannan fai'i ɗin ba tare da yaƙi ba, ba su da wani kaso a ciki, ga waɗanda za a bawa: lillahi wa lir rasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil, waɗannan su za a bawa. To wannan shine hukuncin da ainihin sayyidina Umar yayi tsakanin al-Abbas da sayyidina Ali game da abin da yake hannunsu na dukiyar banun nadir, ya nuna musu wannan dukiya ba a cin ta gado, don haka abinda suke hannunsu na banun nadir dole ne su sarrafa shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa shi, a bawa marayu da miskinai, kuma sannan a ciyar da karaba, wato dangin annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki. Amma ba gado za a yi ba, su zama na dangin manzo sallallahu alaihi wasallama ne kawai a raba shi a matsayin gado. Kun san wannan shine abinda ya faru bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, wanda har ta ja wasu miyagu masu muguwar aqida suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman ma sayyidina Abubakar da Umar, suke zagin su, suna la'anta su, suna tsine musu albarka, suna cewa sun cuci dangin annabi sallallahu alaihi wasallama, sun cuci Fatima, sun cuci Al-Abbas, sun cuci Ali, sun hana su gadan manzo sallallahu alaihi wasallama, tare da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar dukiya ta Banul Nadir, ya bar Fadak na Khaybar, ya bar kaza, ya bar kaza. Amma da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu, sai sayyidina Abubakar ya tattara ya ce ba zai ba su gadan su ba. Gare da suka ce kuma gashi Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn. Saboda haka dan bai manzon Allah ba zai shiga cikin wannan ayar ba, shima idan ya shima da lokacin da ya bar duniya, dukiyar da take hannunsa gaba daya a tattara a raba magadansa. Aisha Allah kara mata yadda, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, take cewa Fatima da Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzo sallallahu alaihi wasallama sun zo wajen sayyidina Abubakar, yaltamisani mirasahuma, suna neman ya ba su gadansu wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bari. A wannan lokaci suna neman ya ba su ainihin gonaki na Fadak wanda suke na Khaybar, da kuma abinda aka samu na wannan wannan yaki da aka yi gazo ta Khaybar. Shine sai Abubakar Allah ya kara masa yarda, sai yake musu, naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa la nura nahnu ma'ashir al-anbiya la nura ma tarakna sadaqa, mu jama'ar annabawa ba a gadan mu, abinda muka bari sadaka ne, innama ya'kulu alu muhammad min hadha al-mal, sai saboda manzo ya ce alu muhammad, iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma za su ci daga wannan dukiya. Saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya bari na dukiyar da take hannunsa na fai'i, iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama za a ciyar da su daga wannan. Dukkan wani wanda yake da karaba ta manzo sallallahu alaihi wasallama za a rinda iba daga wannan dukiya ana bashi. Shi kaga ba wai kyale su za a su zanta ba, irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin yayi musu, yana da rai haka za a ci gaba da yayi musu, suna da ainihin kamasho daga wannan dukiya, ko da yaushe za a rinda ba su, idan wata ya kare za a ba su abinda suka cancanta, abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya saba ba su. A wata ruwaya ma sayyidina Abubakar yana cewa da su, lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azir. A ruwayar Muslim, Abubakar Allah ya kara masa yarda ya gaya musu, yace ba fa zan bar wani abu ba da na san annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake yin shi, face ni ma haka zan yi shi, domin ina jin tsoron idan na bar wani abu na al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallama in fada halaka. Dan Abubakar yake tsoron fadawa halaka nake, haka naga manzo Allah yana yin abin nan, haka zan ci gaba da yi. Dan Aisha Allah kara mata yarda take cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yayi wafati, sai suka so su aika sayyidina Uthman ibn Affan zuwa ga Abubakar akan cewa aje a tambayo musu gadan su. Sai nana Aisha take gaya musu, take cewa alaysa qad qala rasulullah la nura ma tarakna sadaqa, su ba su sani ba. Amma sai da tana Aisha kasancewarta mace ce mai ilimi kuma mai yawan tambaya, ba ta ganin abu ta shiru sai ta tambayi yaya abin yake, don haka ta ji hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam su ba su ji ba, suna shirye shiryen su aika sayyidina Usman aje a nemo musu gadan su wurin sayyidina Abubakar bayan ya zama khalifa. Sai Aisha ta ce to ba manzo Allah ya ce abinda su annabawa suka bari ba a gadan su ba, abinda duk suka bari sadaka ce da za a ci gaba da ciyar da musulmi da ita. Saboda haka tun daga wannan lokaci mata annabi basu sake buɗe baki ba, suka ce aje a karɓo musu gado. Haka nan Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Huraira ta Allah ya ƙara masa yarda, yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaqtasimu warasati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa sadaqa. Maza Allah yace ba za a raba, wato magadana ba za su raba abinda na bari ba, koda dinari ɗaya ne, koda dinari ɗaya ne bai halatta su ɗauka su raba ba. Abinda duk na bari bayan an cire abinda za a bawa ainihin matana abincinsu, abinda za a ciyar da su da shi aka cire, sannan aka cire nafaka ta al'amil akan wannan dukiya waɗanda suke kula da dukiyar su ma aka ba su tasu, to sauran kuma sadaka ce da za a ci gaba da ciyar da ainihin musulmi. Kaga kenan abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, abinda Abubakar Allah ya kara masa yarda ya aikata game da Fatima Allah ya kara mata yarda, kaga umarni ne ya bi, aiki ne ya yi da fadar manzo sallallahu alaihi wasallama. Manzo shi ya ce kada a bada gadon shi, kada a raba gadon sa. Lokacin da Fatima ta zo ta tambaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mata cewa wannan dukiya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaka ce, don haka ko a ciki za a cire naku sannan saura kuma zai zama sadaka ga ainihin sauran musulmi. To tun daga wannan lokaci Nana Fatima ba ta sake dawowa ba, ta tambayi Sayyidina Abubakar ainihin batun gadanta. Sau ɗaya aka ce ta zo, ba kuma cewa ta dawo ba, ta nace akan sai ya bata, har ma sun yi ta rigima, kamar yadda maƙiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke faɗa. Ibn Qutayba a cikin littafin sa Muqtalafil Hadith yana cewa ja'in ja da Fatima ta yi da Sayyidina Abubakar dangane da gadan babanta, yace ba wani abu bane abun mamaki, domin bata san abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, bata ji wannan hadisi ba, don haka tana tsammanin za ta gaje shi kamar yadda ƴaƴa suke gadar iyayensu. Amma lokacin da ya bata labari shikenan sai ta haƙura. To haka nan shi ma Al-Qadhi Iyad a cikin sharhin da yayi wa littafin Sahih Muslim, littafin sa Ikmalul Mu'lim, a ciki yake cewa barin jayayya da Nana Fatima ta yi da Abubakar Allah ya kara masa yarda bayan ya yi mata hujja da wannan hadisi, wannan yana nuna cewa a cikin wannan matsala an samu ijma'i, babu wannan Nana Fatima ce bata sani ba, kuma Sayyidina Abubakar ya ganar da ita lokacin da hadisi ya je gare ta, shikenan sai ta bar ra'ayinta ta koma ta riƙe hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma tun daga ran nan ba a sake jin cewa ta sake fitowa ta tsaye Sayyidina Abubakar ba, ta ce sai ya bata gadan babanta. Haka nan zurriyarta ba a taɓa jin sun tada maganar ba, al-Hasan ko al-Husaini ko jikokinta ba a taɓa jin wani ya tada maganar cewa ai shi sai an bashi gadan ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Kai ko lokacin da Ali Allah ya kara masa yarda ya zama shine khalifa, kaga a lokacin al'amarin musulmi gaba ɗaya ya koma hannunsa, saboda haka dukiyar fai'i din nan na Banu Nadir da ainihin fai'i din nan na Fadak gaba ɗaya ai ya koma hannun Sayyidina Ali. To amma ba a taɓa jin cewa Sayyidina Ali ainihin ya ce to taban can Sayyidina Abubakar ya cuce mu ba, don haka yanzu a zo a raba gadan tun da yanzu na zama khalifa. Ai ba a samu wannan ba, ko su Shi'a ba za su iya tabbatar da wannan ba. To kuwa da a ce ainihin wannan gado ne da za a raba wa dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to kun ga lokacin da Sayyidina Ali ya zama khalifa da ya zartar da haka, inda an ce ai kwace aka yi masa, don haka an fi ƙarfinsa ne. To bayan ya zama shine khalifa, kaga babu batun kuma an fi ƙarfinsa, domin shine ya fita ma har yayi yaki da wasu akan ya tabbatar da mulkinsa. Kaga ashe ba zai kasa zartar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ko kuma ya dawo da dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsu, musamman ma haƙƙin abinda ake yayatawa din nan na cewa wai Nana Fatima har ma fushi tai da Abubakar ta ma ƙaurace masa, in sun haɗu ma ba ta sallama, ko ya yi sallama ba ta ansawa. Haka maƙiya suka ci gaba da faɗa, wato ba ta ce ba ita ba shi ba shi ba shi ba ita, saboda haka duk inda suka haɗu ma ko sallama ba ta, shi ne alhijran, mana hajaratu, ta ƙaurace masa, haka ba ta ansa sallamarsa. Za mu ga ruwaya sahiha a cikin ainihin Sunan Al-Baihaqi, wanda Sha'abi Amir ibn Shurahil Ash-Sha'bi ɗaya ne daga cikin yaran Sayyidina Ali almajiransa na kurkusa, saboda haka kaga ba za a tuhume shi da ƙin Ahlul Bait ba. To shine yake gaya mana cewa Sayyidina Abubakar ya je dubo Nana Fatima lokacin ba ta da lafiya, sai Sayyidina Ali ya zo yake gaya mata cewa Sayyidina Abubakar ne yake neman izini zai shigo. Sai Fatima ta ce tuhibbu an azana lahu, kana so in bashi izini ya shigo? Ali ce kware ko a bashi izini ya shigo. Sayyidina Abubakar ya shigo, fa dakhala alaiha fa taraddaha hatta radiyat, ya shigo ya lallashe ta ya kara gaya masa abin da yake akwai kuma ita da kanta ta gamsu. Wannan ruwaya ce sahiha tana cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi, kuma wanda ya rawaito wannan magana Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, ba wanda ma za ka tume shi da in Ahlul Bayt ba, a'a, na gaban dan gaban goshi ne a makarantar Sayyidina Ali. Amma shi yake ba da labari cewa gashi Sayyidina Abubakar ya je ya dubo na Fatima kuma ta masa izini, ya shiga gidanta kuma sun tattauna kuma ta yarda da duk abin da ya faɗa. Kaga batun a ce wai ta musu tana fushi da shi, har ma a ce shi ma fushin manzo Allah ya hau kanta, wai manzo Allah ya ce duk wanda ya fusata ta ni ma ya fusata ni, saboda haka Abubakar ya fusata ta, don haka annabi shi ma ya fushi da shi, don haka suke tsine masa. To gashi wannan ruwaya tana nuna mana cewa ta yarda, ta amince, ta gamsu da irin matakin da ya dauka, kuma wannan shine zai nuna maka falalar ita Fatima din ai. A ce mata ga hadisin manzon Allah, ta sadu da ta miƙa wuya, ta sallama, ai wannan shi zai nuna falalarta. Amma idan aka ce mata ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ba sai da Abubakar ne kadai ya rawaito hadisin nan, Abubakar ya rawaito shi, Umar ya rawaito shi, Uthman ya rawaito shi, Ali ya rawaito shi, Talha ya rawaito shi, Zubair ya rawaito shi, Aisha ta rawaito shi, Abu Huraira ya rawaito shi, da sauran sahabbai da dama waɗanda suka rawaito hadisi ne mutawatir, hadisi ne kuma da Sayyidina Abubakar ya faɗe shi cikin sahabbai, ba wai ɓoye shi yayi ba, ba wai shi da ita kawai ya faɗa ba, ya faɗe shi gaban jama'a. Sayyidina Umar ya nanata shi gaban Sayyidina Ali, ya nanata shi gaban Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya nanata shi gaban Sa'd ibn Abi Waqqas, ya nanata shi gaban Abdurrahman ibn Auf, duk suna zaune waɗannan da wasun su, ya nanata wannan hadisin, ba wanda yake kaiwa manzo Allah ƙarya. Sai kuma yanzu wasu tsagiru su zo su ce an yi wa manzo Allah ƙarya, Sayyidina Abubakar ƙarya ya masa dan yayi cuta, to bai san Sayyidina Abubakar zai yi, mutumin da yake allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa Allah, fala sawfa yarda, mutumin da zai kwashi dukiyarsa gaba ɗaya juye gaban manzo Allah ce ga sai ya ba, a ce manzo Allah ce mai kabarwa iyalanka, ce na bar musu Allah da manzansa, ya ciyar da dukiyarsa, ya fansu irin su Bilal, ya fansu irin su Ammar ibn Yasir da ake azabtar da su da wajen ainihin bayi sun kai 70, wanda ya saye su da kuɗi ababa da tsada, domin kafirai a lokacin da suka ga Sayyidina Abubakar yana fansun su sai su sa kuɗi da yawa, tunda shi kafiri ya yarda in dai zai samu kuɗi zai haƙura, saboda haka amma zai zuba kuɗi da yawa, saboda haka abinda bai wuce ainihin a sayar da shi dinari 100 ba sai ce abinda a sayar da shi dinari 10 sai ce dinari 100, Sayyidina Abubakar ya ce ko nawa kuka faɗa zan saya. To mutumin da zai ɗauki dukiyarsa ya taimaka wa musulmi, ya taimaka wa addinin Allah, kuma a ce shi ne zai yi ba bakire ya yi rubda ciki a kan dukiyar wasu, haka ai wannan ba wanda zai faɗi wannan sai mutumin da yake mai tafiya a kife, a kife, ba wanda yake tafiya a kan ƙafafuwansa ba. Afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, mutanen da suke tafiya a kife malam su ne za su yi irin wannan magana kifafu, amma ba mutanen da suke miƙaƙƙu ba, wanda suke da hankali. Sannan kuma wato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidatuna Fatima ta shagaltu da bakin cikin rashin mahaifinta, rashin akramul khalq, wanda shi yake damunta. Kuna tuna hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyidatuna Aisha ta rawaito mana, yana cikin sahih al-Bukhari, bayan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam baya da lafiya, Fatima ta zo duba shi, shikenan sai Fatima ta yi kuka, can kuma sai ta yi dariya. To shi ne sai ainihin Aisha abin ya bata ya ba ya ce yaya haka kin yi dariya kuma kin fashe da kuka kuma kin fashe da dariya, abin ya bani mamaki. Shi ne take ce masa, ya rada mata, manzo Allah ya rada mata cewa wannan rashin lafiya ba zai tashi ba, wannan bayan wafatinsa kenan. Take tambayarta ce lokacin da kika zo duba mahaifinki ga abin da ya faru, menene ne ya sa kika yi kuka kuma kika fashe da dariya a lokaci daya? Tace ai ya rada min cewa wannan rashin lafiya tashi ba ta tashi bace, wannan yasa na fashe da kuka. Sannan kuma sai ya sake rada min yace, to duk cikin dangina da iyalina ke zaki fara saduwa da ni, ma'ana ke zaki rasu bayana. To kuma sai ta yi dariya cewa za ta sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dan kankanin lokaci, saboda haka ita ta san cewa ba wani dadewa za ta yi ba ma, dan kankanin lokaci za ta koma, a lokacin ta shagaltu da ainihin bakin cikin rashin mahaifinta, sannan kuma ta san cewa dan lokaci kankani ne, ita ma Allah zai karɓi ranta, tana da wannan. Sayyidina Abubakar ya shagaltu da sha'anin mulki, ga masu raddada sun yi radda a bayan gari, ƙauyawa da suka shiga musulunci daga baya-baya ba su gane musuluncin ba, duk daga baya suka yi radda, suka ce to daman can ai sun shiga musulunci ne saboda manzon Allah, to tunda yanzu babu shi su sun bar musulunci. Wasu suka ce su zakkar da suke bayarwa, daman manzon Allah suke bayarwa, tunda yanzu ba manzon Allah ba su ba mu wani zakkar su ba. Aka samu wasu suka dinga zuga su, su Musailama suka fito suka ce to kowa ya yi addininsa da annabinsa, saboda haka shi annabin jama'a sani, dan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na mudar, shi kuma annabi ne na Bani Hanifa. To a sayyidina Abubakar ya shagaltu da yakar waɗannan mutanen, don haka ba lokacin ma da har za su samu su yi ta haɗuwa da sayyidina na Fatima, su haɗu ta kau da kai, ya haɗu da ita ya kau da kai, har a ce wai sun mutu suna ta gaba. Ita daga wannan lokaci rashin lafiya ma ta kwantar da ita, saboda haka tana gida a kwance ba ta da lafiya. Ina maganar a ce sun zo sun tun daga zuwan farko babu wani wata ruwaya kuma guda ɗaya da take nuna sun sake haɗuwa, bare a ce har sun yi ta nuna wa juna gaba da kiki juna. Wannan shine abinda Al-Muhallab yake faɗa a cikin ainihin sharhin sa da yawa Sahih Bukhari, kuma abin da ya tabbata a tarihi, kowa ya san da wannan, duk wanda yake karanta tarihi ya san cewa Sayyidina Abubakar a lokacin halifancinsa ya kasance yana bawa Ahlul Bait haƙƙinsu cikin fai'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bari a nan Madina, da cikin dukiya da take ta Fadak da Qumusi na Kaibara, amma bai yadda ya ainihin raba wannan a matsayin gado ba, domin yayi aiki da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ainihin ya faɗa. Kuma hatta a cikin littafin Nahjul Balagha na Ibn Abi al-Hadith, wanda dan Shi'a ne ba Mu'tazili, cikin abinda littafin sharhi Nahjul Balagha na Ibn Abi al-Hadith, Nahjul Balagha na al-Murtaza, wanda shima Sharif al-Murtaza shima dan Shi'a ne. To a wannan, a cikin wannan littafi wanda shi a sun yi garkuwa da shi, sun yarda da littafin shi wannan Nahjul Balagha, a ciki an rawaito daga Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, wanda aka fi sani da Muhammad al-Baqir, an rawaito shi da kansa da shi da Zaid ibn Ali, suna cewa innahu lam yakun min Abi Bakr shay'un min ad-dawri aw ash-shatati aw ma yasukunahu min al-hayth aw al-dhulm. Sayyidina Abubakar a dangane da Ahlul Bait babu wani zaluncin da ya nuna, babu wani wata cuta da ya nuna, ba su yi shakkar cewa bai zalunce su ba, wato ba su da shakkar cewa ko yana zalunta su, ba su da wannan, ba su tuhumar shi da zalunci. Wannan daga cikin Ahlul Bait su suke faɗa wannan, al-ittifaq da shi an suka yi da su. To kuma daga baya wani kawai yazo yana ta zagin bayin Allah irin Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar shine makurar waliyai fa, in ka dauki annabawa da manzanni to makurar waliyai shine Sayyidina Abubakar. Duk wanda zai ce za a hada kai da mai zagin Sayyidina Abubakar to makiyin waliyai, makiyin shine makiyin waliyai, sai dai in waliyansa daman ɗan jabu ne, baya san waliyai na gaskiya, amma in har yana jin waliyansa na gaskiya ne, to Sayyidina Abubakar ne shugabansu gaba ɗaya. To wanda zai taɓa Sayyidina Abubakar kace a zo a ɗinki a zama abu ɗaya da shi, wanda kuma zai kare martabar waɗannan bayan Allah kace shi ne abun faɗanka, shi ne abokin faɗanka, shi za ka rusa wa masallaci, shi za ka ƙuntatawa, shi za ka yi wa hare-hare. Kaga babu shakka duk wanda zai ce yana son annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, yana son waliyai, kuma sannan yana tare da waɗannan mutane, ya janye shi a jikinsu, a nan ne ya tabbata cewa maƙaryaci. Kuma idan da can ana faɗar cewa waɗannan fa ba waliyan gaskiya suka riƙe ba, yanzu abubuwan sun fito fili, kowa ya gane cewa waliyan ba na gaskiya suka riƙe ba, idan da sun riƙe waliyan gaskiya to babu waliyan da ya kai Sayyidina Abubakar. To kuma duk wanda zai taɓa Sayyidina Abubakar ya kamata a ce jininka ya ɗige akan wannan, ba ka jawo shi a jiki ba har ka ce shi ma musulmi ne, har a zo ana tafafatawa da kai wai sai an yi da su. Amma kuma ka ƙi yarda da wanda ya ce alkitabu was sunna, ka ce ba za ka yarda da shi ba, to kaga a nan wato al'amura sun fito karara, an gane gaskiya an kuma gane ƙarya. Shine Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan aya. Malamai suka ce ita wannan aya ta biyu, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, da daba daga cikin malamai suka ce ita wannan aya tana bayanin wani hukuncin dukkan wata dukiya ta fai'i da za a samu bayan ainihin bayan yakin Banu Nadir da aka yi, kamar dukiyar da aka samu daga Banu Qurayza, ko kuma ainihin wanda aka samu daga Fadak ta Fadak, ko kuma wanda aka samu bayan wannan. To shi ne a wannan ayat take magana a kai, ita kuma waccan ayat ta baya tana magana a kan dukiyar Banu Nadir. To a cikin malamai kuma akwai wanda ya sanya wannan ayar ma afa Allahu ala rasulihi a matsayin bayani ne na waccan ayat da ta gabata, kamar waccan ayat ta faɗi abin a dunkule, ta ce fama awjaftum alayhi min khairin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. To amma ba a ce ga wanda za a ba wa dukiyar ba, sai wannan ayar sai ta sake bayani, ta ce to wannan dukiya babu wani wanda yake da hannu a kanta in ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba, shi ne ainihin zai raba ta ga waɗanda ya so. Shi ne ayar ta yi bayaninsu, lillahi wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Wannan shi ne ra'ayin Imam Shafi'i. Imam Malik ya ɗauke su a matsayin ayoyi biyu masu ɗauke da hukunce-hukunce guda biyu daban-daban, amma Imam Shafi'i ya ɗauke su a matsayin aya ce guda ɗaya, wato hukunci ne guda ɗaya. Aya ta biyu ƙarin bayani ne game da aya ta farko. Amma waccan aya ta cikin suratul anfal wacce ta yi bayanin ganima, wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Har zuwa ƙarshen aya, wannan ayar babu saɓani akan cewa tana magana akan dukiyar da aka samu ta hanyar yaƙi, ita ce ganima. Shi yasa Allah ce fa'alamu anna ma ghanimtum, dukiyar da aka samu ta hanyar yaƙi ita ake kira ganima, wacce kuma aka same ta ba ta hanyar yaƙi ba ana ce da ita alfai'u. To kaga ashe kenan waccan aya ta cikin suratul anfal maganar ganima take yi, don haka rabon ganima aka yi. Don haka ba za a raba dukiyar fai'u ba kamar dukiyar da aka samu irin a hannun Banu Nadir, irin rabon da aka yi wa dukiyar da aka samu ainihin lokacin yakin Badar. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka zo suka dubi waɗannan ayoyi guda biyu, sai wasu suka ɗauki waɗannan ayoyi guda biyu cewa suna maganar hukunce-hukunce ne guda biyu. To hukuncin al-anfal ya shafi hukuncin ayar da take wannan sura. A gurin wasu malamai suka ce kamar wannan sura da take nuna cewa ga yadda dukiyar fai'u take, lillahi wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil, ba a faɗi mayaka ba, ko mayaka ba su da kaso a ciki. Waccan aya ta cikin suratul anfal ta shafa wannan hukunci, ta nuna dukiyar za a raba ta gida biyar, kaso ɗaya cikin biyar shine za a bama waɗannan da waɗannan da wannan aya ta ambata. To wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyika na malamai, amma magana mafi inganci shine abinda malamai suka tafi da dama daga cikin malamai suka tafi a kansa, cewa wannan aya zaman kanta take, waccan aya ma zaman kanta take, sannan waɗannan ayoyin su ma su biyu a nan kowace zaman kanta take. Allah ya ce min ahlil qura, alif da lam a cikin wannan kalma ta al-qura lil ahdi ne, wato alci al-ahdiyya, wato al-qaryatai waɗanda ku riga kun san su, kamar irin su Qurayza, kamar su Fadak, kamar Qura Uraina, kamar al-Yambu, kamar wadi al-Qura, kamar as-Safra, gurare ne da aka bude su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Malamai suka yi ta sabani shin da ƙarfi aka buɗe wannan garuruwa ko waɗannan alƙaryatai ko kuwa ta hanyar sulhu ne, amma da dama daga cikin malamai abinda suke cewa dukiyar Fadak dukiya ce wacce take kamar dukiyar Banu Nadir, saboda haka babu batun ainihin a raba wa mayaka, za a aje ta ne domin a ciyar da dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa a ciki, sannan kuma a ciyar da miskinai da mabukata. to malamai a karkashin wannan aya suna ta bayani dogo kamar yadda zaka gani a cikin littafai na fiqhu a karkashin wannan aya wajen bayanin hukunce-hukuncen dukiya ta ganima wacce za a samu ta hanyar karfi da wacce kuma ba za a same ta da wacce aka same ta ainihin ba ta hanyar karfi ba. Wasu suna bambancewa tsakanin dukiyar da take gonaki ne aka samu, idan ƙasa ce to wannan za a bar ta a hannun shugaba ya sarrafa ta yadda yake so, idan kuma ba ƙasa ba ce wannan za a raba ta kamar yadda al-Ahnaf suke gani. To Allah dai a wannan ayar yake faɗa ga yadda za a raba dukiyar da aka samu ba ta hanyar yaƙi ba, ga kuma waɗanda za a bawa. Ubangiji sai ya ce kai la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum, domin kada dukiyar ta zama tana kai kawo tsakanin masu wadata daga cikinku. Kaga wannan yana nuna maka tsari na tattalin arziki a musulunci. Musulunci bai hana a matsayin ka kai kadai ka mallaka ba, kana da dama ka mallaki dukiya daga kwabo ɗaya har zuwa miliyan malala. Musulunci bai maka ƙaidi ba, iya abinda Allah ya hore maka duk kana iya mallaka, kuma naka ne, mulkin ka ne, ka sarrafa kayanka yadda kake so. Ba kamar yadda tsarin gurguzu ba ainihin yayi wa mutum ƙaidi, ko dai a kwace dukiyar gaba ɗaya a ce ba shi da mulki sai dai daula, wato gwamnati ta mallaka, ko mai zai samu to ya san da sani cewa na gwamnati ne, akwai ranar da za ta kwace in ta ga dama, ko kuma a sa masa ma wani limit na dukiyar da zai mallaka, sai an yarda amma kada ya mallaki sama da miliyan ɗari, in ya haura miliyan ɗari kuma duk abin da ya haura to zai dawo da shi zuwa ga gwamnati. Tsarin gurguzu kenan, ba kuma irin tsari na ra'asmaliya ba, tsarin kapitalism, tsarin jari hujja, wanda shi kuma masu akwai suke ainihin gaba ɗaya su handame su wawashe dukiya gaba ɗaya, sannan kuma dukiya ba za a sake ta ba sai da riba. Tsarin jari hujja kenan, hawa ba inda tsarin jari hujja yake samun tafiya sai ta hanyar riba, sai da riba. Ita kuma riba har kullum abinda take haddasawa shine dukiya ta koma hannun wasu 'yan tsirari, su kadai ne za su mallake dukiya. Ka ji ana cewa ainihin sama da kaso 80 cikin 100 na dukiyar da ake da ita a duniya gaba daya, sama da kaso 80 a ce yana hannun mutanen da kaso 300 ba, kaso 20 shi aka raba wa sauran kuma mutanen duniya duka. Kaga wannan ai ba tsarin Allah ba, wannan shine dawlatan bainal aghniya'i minkum, mutum 300 a duniya sun rike 80 sun handame sun wawashe kamar yadda ake yi mana a Najeriya. Kaga mu Najeriya wani misali ne fa na duniyar gaba ɗaya, mun kuma 'yan tsirari su kuma sun wawashe ainihin 99.9, wato irin yadda ake rubda ciki da dukiyar al'umma a ƙasar nan, wallahi da a ce za su kasa dukiyar da ake samu a ƙasar nan, za su kasa ta hudu kai yi mata ma ka san ganima, sai ka san ganima su riƙe hudu su saki ɗaya, su ɗauke mu hudun lillahi wal rasuli wal zul qurba wal yatama wal masakin su ba mu kaso ɗaya, sauran hudu din su je su ci wuta balbal. To wallahi da za a yi wannan, mu ma sai kaga ana tururuwa ƙasar nan, ana zuwa a kalli gine-gine yadda waɗannan suke ruga su je su tafi Dubai, su je su ga wani gida akan ruwa mai kama da kifi, su je su ga kaza su ga kaza. Wallahi mu ma da za a saki ɗayan nan cikin biyar, domin dukiyar mai yawa ce, da za a saki ɗayan nan cikin kaso biyar su cinye hudu ɗin, mu je mun haƙura ku ci wuta ɗin balbal, mun bar muku ku ba mu kashi ɗaya ɗin a gan shi a ƙasa. Wallahi sai an ga canji, duk manya-manyan state ɗin nan sai sun zama kamar Abuja ɗin nan, sai sun gina haka. To amma gaba ɗaya in aka zo aka kasa sai kuma da awawashi, wannan namu duka. To wannan shine abinda tattalin arziki a musulunci bai daɗa shi ba, dukiya ta zama dawlatan bainal aghniya'i minkum, saboda haka musulunci yazo da zakka. Dole ne mawadaci cikin dukiyarsa, idan kuɗi ne, tsabar kuɗi ne ya mallaka, na kadu ne yake da su, dole zai bada 2.5 cikin 100 na wannan dukiya. Idan kuma ainihin amfanin gona ne, dole ko dai ya bada ushiri ko ya bada nisful ushiri, wato 1 cikin 100 ko ya bada abin nan 5 cikin 100 ko 10 cikin 100. Musulunci ya zo da wannan, aka zo da rabon ganima, aka zo da fai'u, duk musulunci ya kawo waɗannan kashe-kashe. Aka zo da abinda za ka bayar na kafara, it'amu 10 masakin, it'amu 60 miskina, duk a ba su abinci ne dole ka fitar ka ba su. Duk musulunci ya zo da wannan domin kada dukiya ta zama a hannun wasu. Ka ruba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Mu'az zuwa Yaman, ya ce idan ka je yace ka gaya ka kira su zuwa ga tauhidi, daga nan kuma ka gaya musu in sun karbi tauhidi ka kira su zuwa sallah, daga ƙarshe ya gaya musu to in suka yarda da sallah kuma ka gaya musu cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyoyin su, tukhadhu min aghniyaihi wa turaddu ila fuqara'i. Kaga bai ce yu'tiha aghniyaihum ba, sai ce tukhadhu min aghniyaihi, ana karbata daga masu wadata, domin a nuna maka cewa ko sun ki ko sun so sai an karba, ba wai yardarsu ake nema ba, sai aka ce ana karba, wanda yake nuna cewa ita zakka wajen yin ta ba ta buƙatar waliya. Ka ce aini ba ni da niyya, saboda haka ba kulla niyya ba, a'a zakka ba ta buƙatar niyya. Sallah za ta yi, in ba kai niyya ba sallah ka ba ta yi ba, amma banda zakka, zakka in ka ki ka bayarwa a kwata kuma ta kwata kuma ta yi. In ka tuba ba a cewa sai ka biya wannan zakkar, ta yi waccan ta farkon ta yi, duk da dai ba lada tunda ba ka yi don Allah ba. To kaga wannan shi yake nuna maka shi musulunci baya son al-ihtikar, wanda tsarin jari hujja akan wannan ya ginu, ya ginu akan riba, ya ginu akan al-ihtikar, ya ginu akan riba, sannan kuma akan ɓoye kayayyaki. Ka duba da Allah yanzu matsalar man fetur a Kano din, wannan matsalar ka duba. Tun tunufa an ce an warware ta tun Saturday, an ce an warware ta, amma da yake mu ɗan jari hujjan na Kano, subhanallahi, wallahi abun ma sai ka tausaya, kuma ka ga musulmi ne, amma an ɓoye man saboda za a fitar da su ta baƙar kasuwa a sayar kai kasuwa gurin ɗan cuwa-cuwa. Ɗan cuwa-cuwan nan akwai masu hankali wanda ba sa jin daɗin abin nan, na tambayi wani ɗan cuwa-cuwa, dan ce yanzu kai kana jin daɗin abin nan, zan je program dutse na tsaya in sayi wannan lista, ki ce mata ce 2000 fasta ko fasta ba lista ba, fasta dubu lista inji ne ko fasta 2700 da 800 da kare rage min 100, na ce kai yanzu dan Allah yanzu kana jin daɗin halin nan da ake ciki, ya ce wallahi har zuciyata bana jin daɗi. To na ji daɗin ansar da ya bani, Allah ta har zuciyar sa ɗin haka ne. To amma ba su da yawa, wallahi su suke ta kwaɗe, wasu haffata suke kaɗa in matsalar ta zo ta tafi ta ci gaba, kuma banda kibbewa da rashin tunani, abinda ba zai samu ba, abinda zai kai ba zai fita shi daga talauci, ba zai fita shi daga tsiyar ba, amma ya yarda duk danginsa, ƴan uwansa, iyayensa, kowa ya wahala shi zan saboda zai samu 500. Haka wannan duk shi yake nuna maka takhalluf, wato ci baya na tunanin baka fata. To shine Allah ya ce likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, wannan ka'ida ce ba ta shafi dukiyar banu nadir kawai ba, ko dukiyar fai'i, dukkan abin da yake na tattalin arziki ba a san a kawo tsarin da zai tattara dukiya a hannun wasu ƴan tsirari, saura kuma suna cikin ainihin hali na wayo Allah. In aka yi haka to an saba wa doka ta Ubangiji, likai la yakuna dulatan din an saba mata. Sannan Allah ya kawo ka'ida ta biyu, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku karbo wannan abun, ku kankame shi hannu biyu, abinda kuma ya hana ku to ku hannu. Wannan ka'ida ce da za ta shiga duk gaba ɗayan rayuwar musulmi, ko me ibada ce, aqida ce, ibada ce, mu'amala ce, tattalin arziki ne, shugabanci ne, dole ne ka yarda da wannan aqida. ka yadda da wannan ka'ida, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, in kai mai mulki ne ka san cewa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi zaka dabbaka a mulkinka, abinda manzo Allah ya hana ka ka yadda ya gudana a cikin a karkashin mulkinka. In kai mai wadata ne ka san cewa wannan wadata na ta zuka ne, dole ne kai aiki da abinda manzo Allah ya shimfida na ka'idojin mu'amala da cinikayya. Duk abinda ya sabawa shimfidar da manzo Allah ya yi da dokokin da ya kafa, to ka bar shi. Haka nan in kai dan kasuwa ne ko ba menene kake ko ma'aikaci kake malami kake, dole ne ka yadda cewa wannan ka'ida ta shafe ka. Saboda ka'ida ce gamammiya, ku duba maganar dukiya ake da rabon dukiya, Ubangiji ya kawo wannan ainihin ƙarin bayani. Ma atakumur rasul, ma anan wato ismun ne mausul, ismun mausul ne daga cikin alfazul umum. Saboda duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to ku karba, ku kankame, ku yi aiki. Babu wani abin da zaka ce wannan ya dace da ni, wannan bai dace da ni ba, wannan ya dace da kasanmu, wannan bai dace da kasanmu ba. In kana musulmi dole ka karba, wannan shine ita ce ka'ida. Duk abin da kuma ya hana, ku hanu. Saboda haka duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi, to Allah ne ya umarni da shi. Duk abin da manzo Allah ya hana, Allah ne ya hana. Sawa'un an ganshi a cikin Alkur'ani ko ba a ganshi Alkur'ani, matukar sunna ta zo da shi, to kama Alkur'ani ne ya zo da shi, dan shi ya ce ka karbi na sunna din. Kaga anan ne wato yake bayyana gare ka cewa aqidar ɗan sai Qur'ani zalla suke batattu, domin ba su rike Qur'anin ba. Dan da sun rike Qur'anin, da sun san Qur'anin ne ya ce a rike sunna. To wanda yake ba shi ba sunna, kaga bai yi aiki da wannan ayar ba, domin bai rike fa ma atakumur rasulu, bai kuma burhanu daga abinda manzo Allah ya hana ba. Saboda haka ne ma ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, yake manzo sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci, yace la'ana Allahu alwashimati walmustawshimat, Allah ya la'anci mata masu tsagu da waɗanda suke yi musu tsago. To shine sai wata mata daga cikin kabilar Banu Asad da ta ji wannan hadisi, ana ce da ita Ummu Yaqub, sai ta zo gurin Abdullahi ibn Mas'ud, ta ce da shi na ji labarin ka la'anci su wance da wance da wance, domin ya faɗi mai tsago da wacce ake yi wa, mai sa ƙarin kai da wacce ake yi wa, mai kaza da mai yin wushiriya da wacce take wushiriya ɗin, duk ya la'anci su. Sai Ummu Yaqub ta zo ta same ta, ce to na ji labarin ka la'anci wance da wance da wance, kaita wa kaita. Sai ya ce da ita wa mali la al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi kitabillah, ce me zai hana ba zan la'anci wanda manzon Allah ya la'anta ba, kuma maganar tana cikin littafin Allah. Sai matan nan ta ce laqad qara'tu ma bayna al-lawhayn fa ma wajadtu fihi ma taqulu, na karanta Qur'ani daga bango zuwa bango, amma ni ban ga wannan maganar da ka faɗa ba, ni ban ga inda aka ce an tsine mai shashawa ba, ni ban gani ba. Sai Abdullahi dan abin nan yace da ita la in kunti qara'ti laqad wajadti, amma qara'ti wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, har idan kin karanta to kin gani, kin wuce ta kan ayar, baki karanta wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sai mata ta yi tsuru tsuru, to manzo Allah ne ya faɗi wannan, saboda haka Allah ne ya ce, saboda haka manzo Allah ya tsine, to Allah ne ya tsine. Saboda haka duk abinda Allah da manzansa, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a sunnarsa, to wannan abun Alkur'ani ne ya zo da shi, abinda duk ya hana, wannan hanin Alkur'ani ne ya zo da shi. Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa, Allah maɗaukakin sarki ba mu gamda kasar abinda muka faɗa daidai, Allah ya fi mana abinda muka yi kuskure, Allah ya nuna mana kuskurenmu domin mu gyara. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ɓata, ɓata ne ba mu ikon kauce masa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Wannan yana cewa wai akwai wata sallar salatu tawwabun ko salatu tawwabin, ma'ana sallar masu tuba, kuma wai nafila ce raka'a hudu. Abinda ya inganta shine salatul awwabin, ita ce salat sallah ta nafila, a sallah ta walaha, wanda annabi ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih muslim salatul awwabin shine tarmudul fisal lokacin da rana ta dan dago ta fara zafi amma ba sosai ba to a wannan lokacin ake sallar walaha amma hadisin da yazo akan salatul tawabin akwai maganganu na malamai akai sai kuma wannan da yake magana akan menene gaskiyar cewa fitsarin mace a wanki na maza a yayyafa ruwa ko akwai hadisi akan haka hadisi ne ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa sallama sahihi wajen bambance tsakanin fitsarin yaro namiji da yarinya mace waɗanda ba su fara cin abinci ba wato masu shan mama idan mace ce wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a wanki shi kuma yaro karami aka yadda cewa a yayyafa ruwa hadisi ne an bambance tsakanin fitsarin mace da namiji to ba ni ne yasa ba na ba aji ba last week kace to kike so in magana wa aina na Fatima ta kure sayyidina Abubakar ta jawo masa wannan ayar wa warisa Sulaiman Daud to wannan ayar tana nuna Sulaiman ya gaji dukiyarsa ko ya gaji iliminsa ko ya gaji annabcinsa wannan ayar ai ba tana nufin an gaji ainihin dukiya bane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa to annabawa abinda suke gadarwa shine ilimi sun suna gadar da ilimi ne shi yasa ake cewa al ulama warasatul anbiya kuma sannan ai Sulaiman wato ba shi kadai ne dan annabi Dawud ba da a ce gado ne na dukiya ya kamata sauran ƴaƴan ma a ce da sun yi gado ba shi kadai za a tattara a ba shi amma kuma shi ne annabi din saboda haka sai aka faɗa domin shi ya gaji annabci din haka shi ya gaji ilimi shi ya gaji hukunci wannan shi ne abin da ake nufi yana daga cikin jahilcin ƴan shi'a kuma wannan maganar yana da cikin abin da Ibn al-Mutahhir al-Hilli ya rubuta a cikin littafinsa Minhajul Nadama wato Minhajul Karama wanda Ibn Taymiyya yake cewa Minhajul Nadama yana daga cikin hujjarsa akan gado wannan ayar duk ya kawo ta da ayar yarithuni wa yarithu min ali yaqub cewa gashi an gaji Zakariya da sauransu wannan duk yana daga cikin jahilcinsa da Ibn Taymiyya ya fito ya bayyana ya tsareta a cikin littafinsa Minhajus Sunna na haka kofowa suka yi ba wai su ne suka abin nan wannan kuma yana cewa shi yana karatu ne a nan Kano kuma yana tahowa ne daga Kaduna sai ƙarshen semester yake komawa shin ya halatta idan ya zo Kano ya yi ƙasaru ta kwanaki uku mun gane me yake nufi ya halatta in ya zo Kano ya yi ƙasaru ta kwanaki yana nufin in ya zo kafin wato farkon zuwansa ya yi ƙasaru ko kai ya yi ƙasaru dangane da wanda yake ya fita neman ilimi malamai suna da saɓani a ciki wasu suna cewa dama ya fita da niyyar zamani a zuwa wani lokaci wasu suna cewa wannan a hukuncinsa hukuncin matafiyi ne kamar Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen har ya rasu fata wanda yake kenan cewa wanda ya fita neman ilimi ba ya je ne gari da niyyar zama ba wasu malaman suna cewa in har ya zo ne da niyyar zama wasu shekaru ko da kuwa zai yi hutu ya koma garinsu to ba zai yi kasaru ba wanda shi ne yawanci aka fi aiki da wannan fatawa ɗin cewa in dai har yanzu kamar yana karatunsa a baya zai ɗauke shekara uku ko shekara huɗu saboda haka shi ya zama kamar mazaunin Kano ne illa iyakan an yi hutu ya je ya gano iyayensa ya dawo wannan shi ne abin da yake faruwa don haka kamar ya riƙi wannan guri ne da niyyar zama ba ya zo ba ne a matsayin bulaguro zai wuce bayan 'yan kwanaki saboda haka ba zai yi kasaru ba wannan kuma abinda yake cewa a wurin aikinmu ne ake da wata kungiya akwai wata kungiya da ma'aikaci yake tara kuɗi wata-wata to ana ba da loan wato gashi na kuɗi idan an ba wa mutum za a ce ya biya da ƙarin uku cikin ɗari saboda haka muka tambayi shugabannin kungiyar sai suka ce mana ana amfani ne da kashi uku ɗin nan wajen gudanar da ayyukan ƙungiyar domin idan suka domin idan suka taba na ajiya yaya za su mai da wannan kudin, domin wasu ake sayan da su ake sayan takardu na fam da littattafai na shigar da kudade. Wato dai abin da yake fada shi wannan, ita wannan kungiya kamar da shi ake yi a wannan kungiya, in ba ka bada kudin ka san da ka dauda shi za ka bada kaso 3 cikin 100 bayan ka dauda shin ka, abinda na fahimta kenan. Ko kuma a'a, in suka baka bashi da yake shi kansa adashi din bashi ne, ai kawai bashi ne maimakon ka karbu na mutum ɗaya sai ka karbu na mutane da yawa, shi ne kawai ake cewa adashi, daga baya ka zo ka biya su a hankali. To sai ka ɗauki kaso 3 cikin 100 ka bayar, su kuma suna amfani da shi ne a wajen tafiyar da wannan kungiya. Idan har kamar yadda suka yi bayani ba wai cikin biyan bashin bane, a'a wannan kai wani agaji ne kike bawa don tallafawa kungiyar, illa iyaka dai sun kayyade agajin da cewa kai ya kasa kaso 3 na abin da ka samu kai, to wannan babu komai. Amma idan ya kasance wani bangare ne na biyan bashi din wanda suke amfani da shi su kuma wajen gudanar da kungiya, to wannan riba ce tsantsatta, kuma tana daga cikin ribal qard wanda aka yi ijma'i akan haramcinta, wanda kuma alqur'ani ya saukata kanas domin haramta wannan nau'i na riba. Amma idan wani agaji ne kake ba wa kungiya bayan ka riga ka karɓi kanka, to wannan agajin da kake ba ta da yi ta sa masa iyaka ta ce kaza kai ya kasa kaza, ta yi kuma ta bashi a buɗe, wannan dai yadda dai kungiya ta ga dama matuƙar kai ka shiga wannan kungiya kuma ka yarda da tsarinka, za ka iya ba da kaso 3 din. Amma idan wani ɓangare ne na biyan bashi, to babu shakka wannan riba ne, kuma babu shakka a wajen kan haramcinsa. Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.